أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا شابير جوات محرم هجرة دبودي دريه دودا أربعين دبير وندا ياي ديدي داراني إشرين دي جواتن جولي ميلادية دبو بيدا إشرين دهودو الخيرين دي كيشكن ونم رانكو منا ركم ألا دا ترد موشي ومن دي كي شريني على يوم منا ركم ألا كاري منا قودي والله سبحانه وتعالى ديبا مداما نداو وأونم بكيري dan tafsirin alqurani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondu dai daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar in jama'a ba su manta ba a ƙarshen tafiyar da muka yi mun fara karatu a cikin suratul ahzab yi darasi ɗaya ko kuma mun fara bayanai sai lokaci ya yi wanda yau insha Allahu karatunmu zai fara ne kacokan a cikin suratul ahzab zuwa abinda Allah ya so. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Suratul ahzab kamar yadda muka yi bayani abinda muke farawa da shi wanda mun yi bayani akan muqaddima na wannan sura a lokaci na farko da ya gabata, mun yi bayani akan suna na wannan sura cewa ba ta da wani suna da ya wuce suratul ahzab, kuma mun yi bayani akan faruwan wannan yaƙi da aka yi da ake ce da shi ghazwatul ahzab wanda da shi ne aka sanya ma surar suna, ko a ce da shi ghazwatul khandaq cewa yaƙin ya faru ne a shekara na biyar a cikin watan Shawwal na daga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda malaman tarihi suka sanar. Lokacin da kafirai suka haɗa kai, Huyay bin Akhtab ya jagoranci haɗa kan kafirai Quraishawa da Habish da Qatafan da sauran ƙabilu na Larabawa cewa su haɗu wuri guda su game kai su yi ƙarhi guda su yaƙi musulmai. Haka ya yi ta kai kawo yana har haɗa hankulan kafiran duniya sai da suka yi ƙungiya guda ɗai suka zo suka mamaye garin Madina don yaƙar musulmai da musulunci gaba ke ɗaya. Manzo sallallahu alaihi wasallam sai labari ya zo masa cewa ai ga kafirai sun yi shiri sun doso garin Madina, da kun san ghazwatul ahzab ya faru ne bayan an yi ghazwatul uhud. Ghazwatul uhud an yi ci ne shekara na uku bayan hijira, shi yasa wasu malamai ke cewa ghazwatul ahzab ya yi ne ƙarshe-ƙarshen shekara na huɗu da hijira da farko-farkon shekara na biyar a hijira. Wasu ka ce a'a, a watan Shawwal ne shekara na biyar a hijira labari ya samu manzon Allah cewa ga kafirai ne sun yi ƙungiya sun zo za su yaƙe su. Yaya za a yi? Salman al-Farisi ya bai wa manzo Allah shawara cewa su dai abinda suke yi a Farisa idan an zo za a kawo musu yaƙi irin wannan to suna gina rami ne su zagaye gari sai su tsaya su fake in mutum ya shigo ramin su kawo mai farmaki in ya tsaya can su fake junansu haka ko aka yi ga Allah ya karbi shawaran da Salman al-Farisi ya bashi aka zo aka ce to a fito garin Madina ayo yankin Uhud inda wannan waje ya yi sarari a garin Madina wanda ya je garin Madina yana gani yankin Awali da yankin da Banu Qurayza suke akwai kariya akwai duwatsu da sauransu aka zo daidai nan aka sa gina rami mun ji a wancan bayani da ya gabata ramin yana da nisa sosai wasu suna lissafa shi da tsawon kilomita 8 ko kilomita 12 kaga ba karamin tafiya bane yana da fadi da tsawon da ya kai mita 5 a garin Madina aka ce ka haka rami mita 5 tsawo mita 5 ai bane ya ce ka wannan yana nuna mana wa'annan mutane sun baiwa addinin musulunci lokaci sun ba shi hidima sun nuna wa Allah da gaske suke yi ga su kuma Allah ya ba su nasara inda kafirai da suka yi shiri don gazwatul ahzab su 10,000 ne musulmai su 3,000 da tsofin da yaran da sojojin duka haka sun ka tunkaro aka zo aka mara wa manzo sallallahu alaihi wasallama dan kada addinin musulunci da musulmai baki daya aka zo aka yi ta hakan rami manzo sallallahu alaihi wasallama kyakkyawan jagora wanda yake shine ya kamata mu yi koyi da shi kamar yadda zamu ji a cikin wannan sura da manzo Allah ya ce ya kasance abin koyi a gare mu a yakin ahzab ya nuna masa habbai jarinta inda duk wani dutse da ya kasa fasuwa sai an kira shi ya zo ya fasa shi duk da yunwan da yake da shi kamar yadda Jabir ya fahimci manzo yana cikin damuwa ta yunwa abun ya dame shi kuma ya ta kama shi ya ji baya iya ganin manzo Allah cikin wannan hali ya sanci ya zo ya samu matarsa ya ce da ita wallahi manzo Allah yana cikin yunwa yana cikin damuwa akwai wani abu da za a yi dabara ta ce wallahi abincin da gare su gaba ɗaya bai wuce shi mutum 2 or 3 yaya za a yi ya ce babu lai an saye da za a yi cikin taron mutum 3,000 ya saɗaɗo har ya kawo ga manzon Allah ya yi masa raɗa ya ce shi je gidan shi akwai ɗan abu ya samu ya sa a cikinsa yana juya bayan sai manzon Allah ya ce kowa da kowa ya je gidan wane akwai abinci sai zai ce da matarsa an fayi mugun abu wai ni na yi mai raɗa ya zo na ɗan samu mai abin da zai ci shi ko ya gaya ma kowa da kowa matar ta ce shi da kanshi ya ce haka ta ce wallahi haka manzo Allah ya ce a ta ce ai akwai mafita inda dai shi ne ya ce babu matsala kawai kowa ya zo mun ko ji abin da ya faru saƙo daidai da ya mai ga matarsa ya ce ka ce mata ka a sauke tukunya wannan matan da ɗan abincin da za a bar shi har yanzu da ya zo ya mai addu'a Allah ya samu abin albarka ya ce to yanzu ai taba mutane yana zo an ɗiba a ce ku kuje ku ci ku ci ku ci ku ci ku yi handawa ku bari a ɗiba ma wa'ince ne sai da kowa ya ce ya ƙoshi abincin yana nan maza Allah ya ce to a yi ma mutane saurat su sun ta yi duk wannan ina yi muku recalling ne nake mun riga mun gabatar da wannan bayani to sai labari ya zo mu manzo Allah su Banu Qurayza suna gefe a duk cikin garin Madina suna unguwa guda tasu lokacin da Huyay ibn al-Akhtab ya ga cewa ba a cin yaki sai da dan gari akan ci gari sai ce to makircin da zai je ya samu shugabansa Ka'ab bin Asad in ba na manta ba ya zo ya same shi ya ce ka ba mu haɗin kai ita ba mu haɗin kai muka ci nasara ga kasan da kake da shi ya ce a ai sai sun yi alkawari da manzo cewa ba za su yaƙe su ba ba za su bari a yaƙe su ba da haka shi ba zai warra alkawari suka ce a
ai yanzu ta kare musu kenan ta kare mai ba wani abin da zai dan haka kawai ka ba mu goyen baya kai ma ai da kai yace a haka dai Huyay ibn al-Akhtab yayi ta kai kawo ai cikan wancan jagoran Banu Qurayza sai menene sai ya warware alƙawari sai ga labari ya zo manzo Allah sai manzo Allah ya ce da Sa'd bin Ubada da Sa'd bin Mu'adh mun yi bayani dai shugaban Aws ne ko ba haka bane dai shugaban Khazraj mana dai daga cikin shugabannin wa'annan mutanen Madina yace su zo su binciko mai labari menene gaskiyar lamari sallallahu alaihi suka ce da manzo sallallahu alaihi wasallam labari maganar nan ta canza ai su mamu za Allah ya ba su alama yace in kun zo akwai labari mai dadi to ku gaya min cikin mutane ku ce min suna naka alƙawarinsu amma idan har kun tarar da labarin nan ya canza to kaf ku gaya min ku yi min alamomi da zan gane cewa al'amarin nan ya canza suka zo suka alamanta mu manzo Allah al'amari ya canza manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi mu musulmai bishara to yanzu kun ga an samu karin kofa an hada kai da Banu Qurayza su me tsammaninsu ta kare wa musulmai da musulunci amma daga karshe Allah shi yake daukaka addininsa shi yake ba da nasara ga wanda ya so sai gashi sun ji kunya Allah madaukin sarki ya tarwatsar da lamarinsu ya aiko musu da iskar da ta tarwatsar da su kuma yadda manzo Allah ya bada labari ya ce nusirtu bir saba wa uhlikat adun bid dabo ni wani iska da ake ce ma safa saba shine aka taimake ni da shi aka kori kafiran ahzab su kuma adawa a haraka su da wani iska da ake ce da su da shi addabo sai gashi Allah ya baiwa da Allah nasara shine da labari ya bayar da cewa kahirai sun watse Allah ya dawo zai zo ina zai zo cikin garin Madina inda tsakanin inda aka yi rami yana kusan Uhud to duk da yanzu ya zama gari amma daga nan in za a yi tahiyyar ƙasa kafin a kawo inda masallaci yake tafiyan ƙasa yana ɗauka 'yan awanni 'yan lokuta kafin azafa to nan ne sai Allah ya sanar da shi cewa shiga ya masa habbansa duk wa'inda aka tahi da su wannan guri kan wanda ya sallar la'asar sai a Banu Qurayza la yusalliyanna ahadukum al'asra illa fi Bani Qurayza inda an ce bayan azhar sun ka tahu to manzo Allah ya ce to kowa a gaya mai kan wanda ya tsaya ya sallar la'asar sai an je Banu Qurayza inda sun wada la'ar kawarinsu sai Allah ya ba mu labari yadda aka yi musu a cikin menene a cikin alqur'ani dan haka bayahude ne duk yadda kai alƙawari da bayahude kaka dogara da shi gado ne na rashin a cika alƙawari kuma duk yadda bayahude ya duba bai da yan tere akan ka zai yaudare ka duk sai da kaga bayahude ya ce zai yi ma kaza yan teren shi ne ya gani wallahi babu yan tere baya yi to wannan a takaice dai kenan wanda ina ganin duk wannan bayani ya gabata wanda ya saurari farkon karatun mu a cikin suratul azab zai ga cikakken bayani wanda muka yi game da wannan to manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake shi ya yi masa fama da kansa wa kafallahu almu'minin alqital to a muqaddima na biyu da muka gabatar cewa wannan sura madaniya ce an saukar da ita ne a garin Madina wannan shine ijma'i wanda ibnu atiyyah al-qarnadi ya cirato da su imamun razi da sauran malaman tafsiri duka sun tafi akan cewa suratul ahzab sura ce madaniya ma'ana an saukar da ita ne a garin Madina tana karantar da abubuwan da suka faru a garin Madina sannan suratul ahzab mun yi bayani akan ayoyin da take da su tana da ayoyi 73 kalmomi 1280 tana da harafi 5776 sannan tana da alaka da suratul sajada inda suratul sajada ta yi bayani ne akan cewa
ranar da budi na Allah zai zo su kafirai imanin su ba zai yi musu wani amfani ba kuma ba za a saurara musu ba. Ita kuma suratul ahzab ta fara da cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ji tsoron Allah kada ya yi ma kafirai biyayya da kuma abin da ya kama da wannan. A takaice dai ƴan uwa masu girma, suratul ahzab ga wasu daga cikin abubuwan da take karantar da mu. Na farko, tana nuna mana wajibcin yi ma manzon Allah biyayya. Kai ma Allah da manzonsa biyayya wajibi ne, cilas ne, baka da zaɓi. Sannan matayen manzo sallallahu alaihi wasallam suna da hukunci ne irin na iyayen mutum, kamar yadda baya halarsa mutum ya auri babarsa, da kuma baya halarsa ya auri mata wadda manzo Allah ya aura, baya halarsa. Sannan ayat tana nuna muna wajibcin gado tsakanin ƴan makusanta, da kuma soke hukuncin gado tsakanin ƴan uwantaka na musulunci, inda za mu ga a sura za ta yi mana bayani ta akhi da manzon Allah ya yi, bai mutane da manzon Allah ya haɗa su ƴan uwantaka cewa kai wane ka zan ɗan uwa ne na musulunci, in ya mutu ka gaje shi, shi ma in ya in ka mutu ya gaje ka. Daga baya sai Allah ya mana bayanin an soke wannan hukunci. Za mu fahimci daga cikin wannan sura abin da take karantar da mu rashin halascin nasabtar da mutum zuwa ga wanda ba mahaifinsa ba. Ma'ana kadar ka ce da wani ɗan wani kana nufin babansa, alhalin ba baban shi bane na haƙiƙa. Allah ya hana wannan a musulunci, wanda a da ana yin shi. Daga baya Allah ya hana, za mu ji a cikin wannan sura, za mu ji a takaice abin da ya faru a gazawatar Ahzab, da kuma yadda Allah ya ba musulmai nasara ya ɗaukaka su. Sannan kuma da auren, za mu ji ƙissar auren da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi ma wannan matar Zaid bin Haritha, bayan ana ce da shi ɗan manzon Allah. Daga baya Allah ya tsawarar da shi matar Zaid nan, ya san dan ka san duk kusancin ka da mutum baya hana ka auri matarsa ko shi auri matarka in Allah ya hana sa. Shi wanda na manzon Allah, matar manzon Allah ba a auren su, amma kamar mu yanzu ko ya kake da kusanci da mutum, kusancin bai hana ya auri matar da ka aura ko ka auri matar da ya aura shi, matukar ba addini bane ya hana. Mun gane misali ko? Allah ya samu dace. Sai mu fara da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Allah ya ce, ya ayyuhan nabi, bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Ya ayyuhan nabi yuttaqilla, Allah ya ce, ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah. Wala tuti'il kafirina wal munafiqin, kada ka yi ma kafirai da munafiqai biyayya. Inna Allaha kana aliman hakima, Allah ya kasance masani ne ko mai hikima. Wannan surar tana ɗaya daga cikin surori guda uku da suka fara da wannan kira. Akwai suratul tahrim, يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. أقول سورة الطلاق، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. سيوان سورة، يا أيها النبي اتق الله. القرآن سوروري قراء أقوي وان ألا يا فارا دمينين دوان كرا شيسا. القرآن قباكي ديا babu inda Allah ya ambaci sunan manzon Allah, ba inda Allah ya kiraye shi da sunansa saboda girmama shi da Allah yake yi, ba inda Allah ya ce da shi ya Muhammad, sai dai akan ambaci sunansa a sigar magana, kamar yadda wannan ya tabbata a cikin wurare hudu a cikin Alkur'ani mai girma. A cikin suratu Al-Imran Allah ya ce, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Ne Muhammad ba kowa bane face manzo wanda manzani sun wuce gabaninsa. Wannan siga ne na bayani dan munasaba da wurin, amma ba dan an tashi kiran shi a ce da shi Muhammadu ba. Kuma ne misali ko? Sannan wuri na biyu a suratul ahzab shine ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin shi ma na a ambaci suna na muhammad da kuma suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah yake cewa alladhina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala muhammad sai karshen suratul fath Allah ya ce muhammadur rasulullah wannan gurare guda hudu sune guraren da aka ambaci sunan manzon Allah a cikin alqur'ani amma ba kira ba duk inda za a kira manzo sallallahu alaihi wasallama za a kira shi ne da ya nabi kun gane ko ko ya ayyuhar rasul sai wuri dai da Allah madaukin sarki ya ambaci sunan shi da annabi Isa yake ba da labari mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismihi ahmad aga nan ma an ba da labari ne amma bai ba suna an kiraye shi ba shi yasa annabi adam da sauran annabawa in Allah zai kira zai ce ya adam muskun anta wa zawjukal janna ko ba haka bane ya nuhu bi salami minna ya ibrahim qad saddaqta ru'ya ya musa inni istafaytuka 'ala an-nas ya daud inni inna ja'alnaka khalifatan fil ard duk zaka ga an kiraye sunayen su amma shi manzo sallallahu alaihi wasallam inda za a kira sai ya ce ya ayyuhar rasul ko ya ayyuhal mudaththir ko ya ayyuhal muzammil ko ya ayyuhan nabi wannan girmamawa ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka mu musulmai wajibi ne gare mu mu girmama manzo sallallahu alaihi wasallam wajibi ne mu girmama mai suna na manzo matukar mai imani ne matukar mai biyayya ne ga addinin musulunci kun gane ko kada mu yi wasa da sunan annabinmu kan mu bari wani ya walakanta sunan annabinmu kuma kan mu bari wani ya yi magana ta batanci ga annabinmu nan babu babu tausayi babu rahama babu daga kafa duk wanda ya ce zai taba mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a daga masa kafa shi yasa Allah ya saka ma jam'iyoyi na musulunci da albarka ya saka musu da alkhairi lokacin da Faransa suka yi magana na batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an buɗe ma'aikatu musamman biro biro musamman dan kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su ba su da wani aiki sai dai bin duniya wane irin maganganu ake faɗi kan manzon sallallahu alaihi wasallam in sun ji magana ko mi kankancin ta da take nuna zubar da mutunci ga manzo to sai sun tsaya kai da kafa sun magance wannan matsalar ka a saki za ka akwai suna nan suna aiki akwai mu'assasat da an ka gina dan kare martaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai jama'a waɗanda za su zuba dukiyarsa dan su kare martaban manzo Allah Allah na kyale su haka nan Allah zai sanya musu albarka inda Allah ya girmama manzo to dole ne a girmama shi duk wanda ya walakanta abinda Allah ya girmama dole a walakanta shi ya cancanta a walakanta shi na haka mu tsaya tsayin daka mu girmama manzo sallallahu alaihi wasallam kuma kan mu yi irin ta wasu su masoya annabi ne gabaki ba ga aiki ba a'a aiki shike nuna son manzo Allah duk abin da ya saba wa sunna ka bar shi duk abin da yake bid'a ne ka bar shi duk wani abu da zaka yi in bai tabbata manzo Allah ya baka bar shi ina daga cikin girmama manzo shi yasa jama'a duk abin da ka ji an ce madan bid'a ko an gaya madan bid'a kowace irin magana da bata dace ba kaga an yi madan bid'a ya cancanta to wanda ya ci gyaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene ya sauro a raga masa wani mutunci a gare shi bai da wani girma duk sai daga ha ganin mutum ana cewa shi babban ne kaza ne a'a in ya taba babban manya to ya kamata a tsaye da shi babu rashin kunyar da yafi manzon Allah ya hana abu ka yi shi ko ka ci ayi to ina za ka samu girma baka da shi da haka abubuwan nan guda biyu suna daga cikin abubuwan da suke kare martabar manzon Allah a kare maganarsa duk abun da bai tabbata yayi ba kakkaye shi duk abun da ya hana ka bar shi sannan in aka faɗi abun da ya shafi mutuncin shi ka tashi ka kare da wannan ne zaka ga mummunar aqidar waɗanda suke suka game da matan manzon Allah kun fahimta wasa wani zai zo yayi suka game da abokin manzon Allah Abubakar yayi suka game da abokin manzon Allah Sayyidina Umar wai kuma yace yana son manzon Allah ai ƙarya ne kuma babu wani raguwa tsakanin ka da wannan mutum fa duk wanda ka je yana sukan sahabin manzon Allah babu wani ma'ana kamar mutum ne ya je kasuwa kana daure da zani ya fisge zanin kun baka da wando a ciki me ya raga maka to haka yake wanda duk yayi suka ga abokin manzon Allah kenan tsakanin ka da shi babu wata raguwa idan kun ka ga ana faffaka ƴan bid'a ka kuce ai awana ya cika zahi dan bid'a ba wani mutunci da gare shi duk wanda zai taba alhurman manzon Allah ka araga mishi kun ga yanzu idan mutun ya zage Allah in ya tuba ni zai masa ya gane shi amma mutun ya zage manzon Allah ko ya tuba sai an kashe shi saboda alfurma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka kowa ya shiga tattayin shi mu girmama manzo Allah ya girmama mu. Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqilla ya kai annabi ka ji tsoron Allah wala tuti'il kafirin wal munafiqin kada ka yi makafurai da munafikai biyayya ko kula da wannan mutum mai daraja mai girma ba laifi bane ka ce da shi ji tsoron Allah amma nan da aka ce kai makafurai da munafikai biyayya wa ake nufi ana nufin al'ummarsa manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi kariya baya bin kafirai bale ya bi munafikai Allah subhanahu wataala ya kare shi mu ake nufi kan mu bi ra'ayin kafirai kan mu bi ra'ayin munafikai sannan ga wani tambihi anan ba laihi bane ka ce da mutum ka ji tsoron Allah amma kai ya zamanto hanya ta suka da ra'ayi kai ya zamanto hanya ta raini wannan baya lokacin da manzon Allah ya yi rago wani sai ya zo ya ce da manzo Allah shi ji menene manzo Allah ya ce da manzo Allah ya ji tsoron Allah shi yana nufin manzo Allah bai adalci ba to a haka aramun ne baya halasta kuma ko mutum ne kake son ka ce shi ji tsoron Allah kai kokari ya fahimci kana nufin shi yana tsoron Allah dama ya kara ne amma kakka faɗe ta da nufin ba yana tsoron Allah ba ne amma fahimce ni ko Allah ya samu dace Allah yake cewa inna Allah kana aliman hakima Allah ya kasance masani ne hakiman ko mai hikima ne abinda ake cewa ilimi shi ne ka san abu hakika ne yadda yake Allah ya san komai yadda yake sannan hikima abinda ake nufi da hikima a saka abu a gurin da ya dace duk inda Allah ya aje abu ya dace duk abun da Allah ya daidai na shi mai hikima ne yanzu mu ɗauki misali a nan ai muna misali Kano a ɗauki kan wannan a sa ma wannan a ɗauki kan wannan a sa ma wannan wallahi wani ai an ka samu kan wani in ka gare je ka ce aljadi ne saboda musima ne ba sam amma da yake Allah hakimun ne kowa yadda Allah ya yi shi ya daidai kenan shine hikima ya aza komai inda ya dace muttabi' ma yuha ilayka min rabbi kabi abun da aka yi maka wahayin sa daga gurin ubangijinka inna allaha kana bima ta'maluna khabira Allah ya kasance mai ba da labari ne game da abin da kuke aikatawa khabir ko idan min al khibra ko kuma idan mun min al khabar ma'ana khabir ma'ana yana da gane haƙiƙanin duk abin da kuke aikata a haƙiƙanin yadda yake ko kuma ya ba ku labarin abin da kuke aikatawa a duk inda kuka aikata shi dukkan su Allah ya kai wannan matsayi wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah subhanahu wataala wa kafa billahi wakila ya ishi ga Allah ya zame ma majibancin al'amari mana duk wanda ya dogara da Allah Allah ya isa ya tsare shi ya cancanta ya zama abin dogara mumini haka ake so ka dogara ga Allah Allah ya isa ya zama majibinci al'amarinka ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi Allah subhanahu wataala bai sanya ma wani mutum zuciya biyu a cikin kirjin shi ba, a cikin cikinsa ba, ba wanda yake da zuciya guda biyu. Nan wasu malamai suka ce an saukar da wannan aya ne akan wani da yake da ƙarfin harda, yake da ƙarfin riƙe wani abu a cikin zuciyarsa, sai suna ce da shi zuƙal bai ne, ma'abocin zuciya guda biyu. Shi nan da nan ya riƙe kamar inci yake, kamar na'ura yake, komai riƙewa yake yi. Allah ce a Allah bai sanya ma kowa zuciya biyu a cikin ƙirjinsa ba, ana kowa zuciya guda ne yake da shi. Sannan abu na biyu, Allah maɗaukin sarki yake cewa wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhun, bai sanya matayen nan naku da kuke yin zihari game da su ba, ummahatikum, bai sanya su zamo iyayenku ba, ma'ana ba iyayenku ba ne. Wannan an saukar da wannan ayar ne akan Aus bin Samit. Aus bin Samit ya yi zihari da matarsa, ya ce ma'ana in ya sake mu'amala ta mata da ita kamar ya yi mu'amala da mahaifiyarsa ne. Nan abinda ake cewa zihari, rantsuwa akan mutum ba zai kusanci iyalinsa ba, sai dai in ya kusanci iyalinsa kamar ya kusanci wata daga cikin muharramanta ne, shi ne zihari. Amma ba wai kamanta mahaifiya da mata ba, ko kuma kamanta mata da ƙauna ba, wannan ba shi ne zihari ba. Misali, sai mutum ya kalli mata su ce wallahi kin yi kama da babata, kuna kama da babata sosai. Yanzu ya kamanta matarsa da babansa ko bai kamanta ba, ko ya kalle ta ya ce kin yi kama da ƙanwata, ko kina kama da yayata sosai ko matar shi. To ba haka ake nufi ba, sai dai kamar abinda ake nufi da zihari shi ne, shi ce na rantse ko shi ce ya rantse ko in ya yi mu'amala aure da ita kamar ya yi mu'amala aure da ƙanwarsa ne, ko in ya yi mu'amala aure da ita kamar ya yi mu'amala aure da mahaifiyarsa ne, ko da ya shi ko abin da ya kama da wannan. To kaga wannan abin ya yi muni, irin wannan shi ake cewa zihari. To shi ne sai Allah ya lalata wannan abu, ya ce ko da mutum ya yi irin wannan rantsuwa, ƙarya ne, mata ba ta kai uwa ba, ba daidai ba ne. Shi wani in bai son shi sarar da matarsa, sai shi rantse da wannan, shi ya rantsuwa da ita kaza da kaza. Allah ce ba wannan ba magana ƙwarai ba ce, a daina. Na'am, ina ne muke? Kun gane misali ko? Sai hukunci na uku wanda Allah ya soke, wa ma ja'ala adiyyakum abana'akum, wa innan da iyyanku bai sanya su zamo ƴaƴayenku ba. Abin da ake cewa da iyyi, jingina wani ɗa ga wani uba wanda ba uban shi bane, wannan ya zama iddi'a'i kenan. To ɗiyan da kuke cewa naku ne, alhali ba ku kunka aihe su, Allah ce ba ɗiyanku bane. Shi ne wannan yana son ya abin nan ya cire muna ɗabi'an nan na tabanni. Gane tabanni, ka mai da ɗan wani ba naka ba, an ka ce hankaka mai da ɗan wani naki ko, to ba a yin wannan a musulunci. Ɗan da ka haifa shi ne ɗanka, da sai ka ji ana cewa wane ɗan wane, wane ɗan wane, alhali kuma ba ɗan shi ba ne. Shi yasa Allah maɗaukin sarki yake cewa وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَلَّا تَجْعَلُوا مُسَنَّ وَإِنَّ لَكُمْ تِيَوَا دِيَانْكُ بَنِي أَبْنَاءَكُمْ بَآيَاءَكُمْ بَنِي أَلَّا تَذَالِكُمْ أَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَأَنَّ مَغَانَا تِي لَكُكِ فَدِنْ تَأْبَاكُونَنْكُ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ أَلَّا شِيكِ فَدِنْ غَسْكِيَا مَعْنَى يُبَيِّنُ الْحَقَّ أَلَّا شِيكِ بَيَّنَا أَوَنْدَ يَكِ نَغَسْكِيَا وهو يهدي السبيل شي yake nuna wa mutane zuwa ga abin da yake daidai as-sawab kenan. Allah madaukin sarki ya samu dace. Ud'uuhum li'aba'ihim, ku jingina su zuwa ga iyayensu, ma'ana ku kiraye su da sunayen iyayensu da suka haife su. Huwa aqsatu 'inda Allah,
shine yahi falala yahi zama daidai a gurin Allah subhanahu wataala. Fa in lam ta'lamu aba'ahum, idan ku buku san sunan iyayensu ba, wani misali bawa ne ya zo garin ku ba san da inda aka to da shi ba, kaga buku san iyayensu ba. Fa ikhwanukum fid din, Allah ce to ai yan uwanku ne na addini, ka kira shi da ya akhi ko abin da ya kama da wannan ko ya abdullah. Wa mawalikum, sannan kuma maulayanku ne, ma'ana majibantan al'amarin. Yan ka ce mawalikum anan shine wa'inda kun ka yanta, da lafazin maula yana zuwa da ma'anoni da dama, yana zuwa da ma'anonin mai gida. Idan mutum yana da bawa, sai bawan ya rinka ce da mai gida ya maula, ko shi bawan kansa mai gida ya ce da shi maula, ko kuma in ka yanta bawa ya ce ma ka ce da shi maulanka ne, ma'ana majibanci al'amarka. To kenan, in ma ba ku san iyayensu ba, in ku kun ka yanta su, ku ce da su mawalikum maulaya, ko kuma ka ce da shi ya akhi ko ya abdullah ko abu ne kamar da. Amma ka kiraye shi, ka jingina shi da menene, da wanda ba mahaifinsa ba ne, wannan addinin musulunci ya haramta. Da haka ake, shine Allah madaukin sarki yace to walaysa alaikum junahun fima akhtatum bihi, amma abinda kuka yi kuskure a cikin sa, wanda kuka aikata a cikin kuskure, babu laifi a gare ku. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, sai dai abinda kuka kudurta kuka yi shi a sane da gangan zukatan ku na kudurci kunka aikata, to a cikin sa akwai laifi. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah subhanahu wataala mai gafara ne ga bayinsa, rahiman kuma mai jin kai ne. Inda kun san wannan tabanni, har manzo sallallahu alaihi wasallama yana da ɗa wanda ake jingina shi zuwa gare shi, ana ce da shi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine Zaid bin Haritha. Ai mun ji kissa Zaid, mun san wannan duk muna takaita ne, mun riga mun yi wannan karatu. Zaid yana daga cikin kabilar abin nan Kalba, Banu Kalba. Aka yi yaƙi, aka tarwatsa su, aka kama na kamawa, daga ciki su Zaid suna yara, har su ma an ka kamo da su aka fito da su. Kakansa yana cikin damuwa, yana cewa bai sani ba Zaid yana raye ko ya mutu. Haka yake ta bincike, har sai ya samu labarin Zaid yana Makka. To amma Makka bai san wani gida ba ne, yanzu kamar a ce mutum yana niyame wani gida. To haka yasa bincike har suka samu labarin ai ga gidan da yake. Dan shi Zaidu lokacin da aka tashi sayen shi, dan uwan Khadija shi ya sayo Zaidu, sai ya ba Khadija kyautarsa. Ita Khadija lokacin da manzo Allah ya aure ta, sai ta ba manzo Allah kyautar Zaidu. Shi yasa Zaidu duk gogormai da aka yana bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun gane misali ko? To lokacin da suka samu labari yana gurin manzo Allah, sai suka shiri, suka hada dukiya mai yawa, suka zo suka samu manzo Allah, suka ce mun zo mun ji labarin jikanmu yana gurinka, za mu fanshe shi mu tere shi. Manzo Allah ya ce a'a, ba haka za a yi ba, ku aje dukiyar ku, amma ku kira shi ku ba shi zaɓi. In ya zaɓe ku, ku tere shi kyauta na ba ku, in ko ni ya zaɓa ku bar min shi. Suka ce sun yadda. Ce Zaidu zo, Zaidu ya zo, ka san wani? Ce ya san su fana, ka san me zo da su? Ya ce bai sani ba, sun zo ne su fanshe ka, amma yanzu kana da zaɓi, in ka bi su ka zama ɗa, ba a san komai gare su, ko kuma ka zauna da ni. Zaidu ya ce wallahi shi ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na ka sai su. Da shi sai yana cewa Zaidu ɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ana jingina shi da manzo, ana ce mai ɗansa, kowa ya same shi, kowa ya sani ana Zaidu ɗan manzo, Zaidu ɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kun yadda ake Zaidu bin Muhammad, Zaidu bin Muhammad. To har lokacin abin ya tahi musulunci, Allah ya tashi haramta wannan, sai ce a yanzu a bari, har shi Zaidun ma ba ɗan manzo Allah ba ne, a gaya ma kowa ya sani. Kun gane hikimar? Yau inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya mutu, ba a saukar da wannan aya ba, wa za a ba khalifanci? Eh, ba bar rigima ba, an bar rigima sai Allah ya raba ta zaka duk abin da ka san zai zama rigima a bayan ka ka tsaida shi tun daga nesa duk da yadda ka san ba ta yi ka tsaishe ta yana misali to Allah ya samu dace kuna magana ne na'am ah manzo sallallahu alaihi wasallam ya anta shi na'am babu lahi shi yasa da yake Allah hakimu ne sai ce walaysa alaikum junahun fi ma akhta'tum bihi abinda kuke ta kiran wani da cewa baban shi ne babu lahi in cikin kuskure ne amma har da an ka sani sai a tsaida shi ma sai ya bayyana mai ni ba baban ka bane alaihi bin na'am lai haramun ne laihi ne soyayya ta yi daɗi ko sai ka ji ana cewa Zainab Muhammad bai miji ne a Muhammad ba baban ba a'a baban nan nata dai da ajjauro shi za ka rubuta Zainab Jauro ba Zainab Muhammad ba uba an wasa ana haɗa uba da miji ne kowa da matsayin shi ko kaka ne dai Allah ya hana ba a yi a jingina ta ga menene manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka jingina shi ga wanda ba mahaifinsa ba yana yarda sani yana yarda to ba zai cincini dan shi aljanna ba zai shiga aljanna babban lahi na'am na'am a wannan baya cutarwa kamar shi sunan shi Mahmud ne ko sai a ce Damir Mamidu ko abin da ya kama da wannan wannan insha Allah baya cutarwa inda duk kasdi guda ake nufi kuma ba an yi wannan bane da sunan walakanta sunan mahaifinka sai dai an yi wannan ne da nufar mu'innan mutane inda ba da manufar kaskantar da sunan bane babu laifi ngane yanzu kawunmu za ka ga wani a ce da shi Muhammadu wani a ce da shi Mamman ko ba haka bane kuma duk Muhammadu ake nufi muna kyautata da san babu laifi kamar yadda ake a gurin ekol ko a yi bisbiyar sako a ce na gane dai yanzu kamar sai a ce da ni Ibrahim Aliyu ko ba ka wani Ibrahim Aliyu to wannan kasdi ake nufi inda ana nufin kasdin kowa ya gane kada an ce Ibrahim Aliyu ka san ana nufin Aliyu Ibrahim ne babu laihi inda Turawa ne suka kawo muna wannan ba addininmu ba ne muna iya gyara sai mu gyara addinin mu amma ina ganin dan an yi haka a matsayi na lalura babu laifi kuma a matsayin kasan kowaye ake nufi babu laifi insha Allah wannan ba ana nufi an yi canje ba ne su ma da suka ce Ibrahim Aliyu sun san da sunan ubana sun ka fara kun gane misali ko ni a tau fahimta kenan insha Allah duka babu laifi ba kakan bane ai shi ne ku kula da kyau akwai abin da ake yin hukunci da shi a al'ada bal urfu ma'mulun bihi idha warad hukumun min ash-shar'i ash-sharif lam yahad akan yi hukunci da al'ada ta kowace jama'a kowane mutane da tasu al'ada idan wani al'ada ba saba musulunci ba babu laifi su yanzu in kace yaya sunanka an kace sunanka kaza yaya sunan babanka suka ce sunan babanka kaza to su al'ada su sai sun kira babanka sannan su kira ka to kai in ka amsa ka san suna nufin kai ne ba babanka ba yanzu sunanka Muhammad sunan babanka Aliyu to ya sunan sai kace sunana Muhammad Aliyu to sun tun ta sai ce Aliyu a zahiri me suke nufi suna nufin Aliyu ne ko Muhammad suke nufi Muhammadu suke nufi shikenan sai a bar shi inda za ku gane wannan idan an ka zo an kai laihi sai an ka ce laihin na Aliyu na yi shi idan ka tai kamu Muhammadu za a kamo wa ko Aliyu Muhammadu za a kamo wa ba Aliyu ba yanzu su tada sun ka ce Ali dama suna nufin Muhammadu ne ina kyautata zata insha Allah babu ne
amma dai abin da yayi mu musulmai komi mu bar shi a yadda yake wannan ba dabi'ar mu bace wannan al'ada wasu ne wanda ba mu ba insha Allah to Allah ya ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim manzo sallallahu alaihi wa sallam shi yafi cancanta ga mu'minai fiye da kawunansu Ibn Abbas yake cewa annabi ahaqqu bi hibzi auladil mu'minin manzo shi yafi kowa cancanta da tsare duke ƴaƴan mu'minai idan mu'mini ya mutu ya bar diya manzo Allah yafi kowa cancanta da wa'innan ƴaƴa min anfusin fi da kawunansu su mu'mini mana ƴan mutun ya mutu duke yadda ya bari ta ɗayan shi ce in ƴaƴan ya mutu babu dukiya manzo Allah zai kula da yadda za a ciyar da ƴaƴan shi ko in ana bin shi bashi manzo Allah zai kokari ya ga yaya an kai an ka biya mai wannan bashi ma'ana ta ɗaya kenan sannan annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim manzo sallallahu alaihi wasallam shi yafi cancanta mu'minai su so shi fiye da kansu sayyidina Umar yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafi nafison ka fiye da kowa in dai banda kaina Allah ya ce sai na Umar akwai saura akwai saura sai yace manzon sallallahu alaihi wasallam nafison ka fiye da komai har kaina manzon Allah ya ce yanzu dai ya Umar yanzu dai ya Umar kenan son manzon Allah shi yafi cancanta fiye da son kanka ga misali an dau makami za a yi sara ku biyu kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka tinkaro da makami to kai kokari ka gitta a same ka yafi ka bari a zo ga manzon Allah in an zo magana ka bada rai ga ranka ga na manzon Allah to na ka yafi cancanta ka bayar dan a kare ran manzon Allah misali ya hita sannan yana daukar ma'ana ta uku annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihi kabi son kabi ra'ayin manzon Allah kabi abinda manzon Allah yake son abi yafi cancanta fiye da abinda ranka yake so misali kana son ka aske gemu tal kuma manzon Allah yana son a bar gemu to ka bar gemu dan ka bi maganar manzo Allah da ra'ayin manzo Allah shi ya fi cancanta da ka aske gemu an gane misali misali na da kyau fa kenan akwai da kyau ina so in yi kaza amma manzo Allah ba shi yake so ba ga wannan manzo Allah yake so to ka bar na ka ra'ayi kai na manzo Allah duka yana ya dauko kenan jumlatan sai mutum ya kula cewa ashe manzo Allah shi ya cancanta a gabatar shi da komai ga wani hukunci wa azwajuhu ummahatul ummahatuhum ko matayen manzon Allah iyayen mu'minai ne nan me ake nufi a nan ka ummahatihim kenan nan tashbihi ne ma'ana hukuncin auren matayen manzon Allah kamar hukuncin auren sauran iyaye mata musulmi ne kamar yadda yake haramun ne musulmai su auri iyayensu to haramun ne su auri matan manzo Allah bayan ya mutu wa ulul arhami ƴan uwa na kusa a ƙarib kenan ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah sashen su yafi cancanta da ya ci gadon sashi a cikin littafin Allah minal mu'minina wal muhajirin na daga mu'minai da kuma muhajirai illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa sai dai in kun aikata abu na kirki game da majibanta al'amarin ku ma'ana kun yi wasiya kun ci a basu kaza ko kuma in kun ɗibi sarka kun basu kana dhalika fil kitabi mastura wannan hukunci ya kasance rubuce a cikin littafin lauhul mahfuz ba mu gama ba mu ɗauki ayar karo na biyu abu na biyu da ya kamata mu fita a nan Allah maɗaukin sarki ce wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah nan ana magana ne akan qadiya na tabanni idan na ta'akhi al-mu'akhat manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da sahabbai suka yi hijira suka je Madina sai hada kai wani da wani na mai da ku ɗan uwa kamar uwa da ƙane in ya mutu ka gaje shi shi ma in ka mutu shi gaje ka kai kuma da kai da wani kai kuma da kai da wani haka ake rayuwa kowa yana jin wani ɗan uwa ta ne in wani zai mutu wani ne zai gaje shi in wani zai mutu wani ne zai gaje shi to daga baya sai Allah ya ce ƴan uwantaka ta musulunci ba ta halasta gado tsakanin musulmai sai dai ƴan uwantaka ta jini sai Allah ya soke wancan hukunci ya ce yanzu kam babu gado tsakanin ka da ɗan uwanka musulmi in ya mutu sai dai in ƴan uwantaka ka da shi ta jini ce kenan ƴan uwa na jini shine ulul arham mukusantanka na jini su ba'duhum aula bi ba'din sashen su ya ci gadon sace shi ya fi cancanta fi kitabillahi a cikin littafin Allah kina haka Allah ya wajabta min almu'minina wal muhajirina ne daga mu'minai da kuma muhajirai to na ambaci muhajirai ina ansar ba ce min alansar wal muhajirina ba wasu malamai suka ce min almu'minina wal muhajirina wai min alansar wal muhajirina missa aka kira ansarawa mu'minai aka kira mutanen maka muhajirai wasu malamai suka ce wal ilmu indallah saboda su mutanen Madina sun yi imani ne da fatan wahida mutanen Makka su kuma da tsinta tsinta sun kada sun ka zama abin ne shi yasa da aka tashi kira sai aka ce min almu'minina wasu ka ce a'a duka dai sun shiga duka su mu'mine ne wallahi a'lam illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa sai dai ku aikata kyakkyawan aiki zuwa ga ƴan uwanku abokan zaman ku na addini ku kyautata musu na abin da ake nufi ku ba su sadaka daga cikin dukiyarku ko kuma ku yi musu wasiya kace in na mutu aboki na wani a ba shi kaza ko wani a ba shi kaza wannan babu laifi amma da su ne ya gaje ka Allah ya ci an tsira wannan Allah ya sa mu dace akwai lokaci to in Allah ya kai mu raya an nuna mana lokaci yayi kun ga yau da yake mun dan yi shinhida karatun mu bai afki sosai ba amma Allah ya sa masa albarka gobe Allah ya kai da mun zo za mu ci gaba da karatu ne mun nan nan amin da askuri Allah ya fi mana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.